بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى تشهي كما سيقار هذا مو أددي وانا رانا لا يمجن الهميس عشرين دا أكبر وطن شوال شكرا تدبو إيدا دي هل دار بين دبيار وانا يديد عشرين وانا يديد بيقى وطن مي شكرا تدبو بيدا عشرين دا wata sati in za a tuna mun yi magana akan mun fara magana tsokaci akan kisan Harut da Marut ko kuma in ce mun yi magana akan mun kore shubhan da ake danganta ma annabi Sulaiman na cewa yayi sihiri kuma da sihiri ya mulki duniya muka ce wannan abin da wato ake riyawa ko kuma wanda makiyasa ke fada Yahudawa suke fada wannan ba daidai ne ba kuma nasoshi da yawa da kuma zakirin Qur'ani ya riga ya zo ya kore abinda suke danganta ma annabi Sulaiman na sihiri to muka alƙawaranta yau insha Allah za mu shiga cikin kai tsaye kisan Harut da Marut muka su meye hakikanin kisan su suna sihiri ne ko ba sihiri kuma su wane ne su mala'iku ne ko kuwa wasu mutane ne da Allah ta'ala yake ba mu labari suka rayu a Babila da ke garin Iraki insha Allah yau wannan shi ya zama wato karatun mu muna dai nan babi na sihiri a wannan littafi namu na kitabut tauhid insha Allah ta'ala wannan kissa ta Harut da Marut Allah ta'ala ya faɗe su ne a haɗe da kissan Annabi Sulaiman yayin da aka yi masa sharri na sihiri to daga nan Ubangiji sai ya faɗi wani bangare na kissan waɗannan mahalukai guda biyu Harut da Marut Allah ta'ala yake cewa ba unzila 'alal malakaini babil Harut wa Marut وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إن رأيتنا awannan gaban ayar ta karshe anan malan ya kafa hujja da ita yace wala qad alimu lamal ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq cewa wato sun sani cewa duk wani wanda ya musanya sihiri da imanin sa to ba yana rabu a lahira to sai bai kawo rago wato ayar gaban farko na ayar ba wannan aya dai abin da take magana shine wato wasu bangare na karatu da suka rayu a Babila ta Iraki daga cikin mazuwa sihiri ko da cikin ahli kitabi Yahudawa ko kuma cikin masu dai sihiri din cewa wato suna koyan wani abu na daga Harut da Marut wanda za su ke raba tsakanin mace da mijinta to anan shine malamai ke tambaya to su suwaye kisan Harut da Marut nan kuma me ake koya abinda ake koya daga gare su na raba mace da mijinta sihiri ne ko ba sihiri bane to shine abin Allah ta'ala ya fara saboda Allah ya ce fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koya daga su biyu minhuma kaga yana koma zuwa ga Harut da Marut to suna koya daga su biyu abin da suke raba tsakanin miji da mata to wannan abin da suke raba tsakanin miji da mata sihiri ne ko ba sihiri ba to sannan kuma can a farkon ayat da Allah ta'ala ya ce ma unzila 'alal malakaini me yake nufi shin an saukar mala'ikun sihirin ko ko a'a ana magana ba a saukar musu ba dan ma za ka iya daukar ma tana korewa ko kuma ma tana nuna wato ma'ana ta allazi ai allazi unzila 'alal malakaini saboda haka za mu fara magana farko akan su waye waɗannan Harut da Marut mutane ne ko kuma mala'iku ne daga nan kuma sai mu tike zuwa ga magana akan su abinda aka saukar musu sihiri ne ko ba sihiri bane abinda ya farko matashiyar abinda zai taimaka mu fahimci kisan waɗannan mutane shine yayin da Allah ta'ala ne ya halicci annabi Adam yayin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam to sai mala'iku Allah ta'ala ya labarta mana Qur'ani cewa mala'iku sun riƙa faɗi ma Ubangiji cewa zaka sanya wanda zai yi banna ne a bayan ƙasa to malaiku sun san wata kissa ce da Qur'ani bai fito ya fayya ya fayyace mana shi baki daya ba shine wato abinda wasu malamai ke fada cewa ruwa yake nuna cewa da can akwai wato Badul Jan aljanu suna da wato tsatso baban su babba shine aljan din to suna da wani ƴaƴa shi shine Badul Jan Allah ta'ala da ya ba su amana ta duniya su raya duniya da botan Allah da kuma kyautata rayuwa a cikin ta sai suka rika banna suka rika shirka suka rika kashe-kashe Allah ta'ala sai ya aiko malaiku suka dirkafe su to daga baya wasu daga cikin malamai suka ce nan da malaiku ke cewa zaka sanya wanda za su banna bayan kasa suna ga ubangiji ne ai su ba sa jin cewa annabi Adam za a laka halitta yanzu za a je a bashi amanar kasa doran kasa ba zai yi wani abin da face abin da wato wani aljanin suka yi Allah ta'ala a cikin suratul baqara yana cewa wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ta'ala yake cewa a lokacin da yace malaiku inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sa wato khalifa a ban kasa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha zaka sanya wanda zai banna a bayan kasan ne wa yasfiku ad-dima' kuma ya zubi da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika kaga su ma suna so a basu kenan cewa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu ne muke tsarkake ka da bauta muke tsarkake ka muna tabbatar muka dukkan su mu na kamala wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ta'ala sai ce ina sa abu da ba ku sani ba nan wato abinda Allah ta'ala ke labarta musu shine wato zan sanya wani khalifa a bayan kasa wanda zai rika raya kasa da bauta zai rika raya a cikin doron kasar da bautan Allah yana kada tashi da bauta yana tabbatar ma Allah abin da ya dace da shi na sifofi na kamala sannan kuma zai tarbiyyar zuriyarsa zai tarbiyyar su ne akan su bauta ma Allah su kuma rika yin rayuwa na ni'ima rayuwa ta wacce take babu fada babu zubar jini a ciki kuma akan wannan zai tarbiyyaci ƴaƴansa akan wanda zai tarbiyyaci ƴaƴansa wasu su dinga maye wato gurbin wasu idan wasu sun mutu a samu wasu suna maye gurbin wasu wannan shine ma'anar khalifa ba ana magana wani zai zama khalifan ubangiji ba a ana magana cewa shi din ƴaƴansa za su maye gurbin sa su ma ƴaƴansa za su maye gurbin su har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai dada kasa baki ɗaya ya gaje ta ya gaje wanda ke cikin ta bayan su kuma ga Allah to su mala'iku sun so su sami wato wannan martaba tunda suka fahimci cewa Allah ta'ala ya yi wani tagomashi babba ga wanda zai bashi amana ta wannan duniya to su ma sai suka so a basu wannan amana din shi da suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka amma Allah ta'ala sai ga musu wato akwai abin da baku sani ba game da wannan halitta da nayi wato annabi Adam anan ne Allah ta'ala wato ya bayyana ma annabi Adam wani ilimi wanda ya dauka shi akan malaiku daga bayan malaiku suka saluda dole suka yi ma annabi Adam sujada har abin da ya faru tsakanin su da shi dan ya faru wannan dai mun san wannan labarin to wannan shine wato abin da ya faru da malaiku da wannan Qur'ani ya riga ya bada labari tsakanin malaiku da ubangiji wannan ya faru tun a farkon halitta annabi Adam to bayan Allah ta'ala ya halitta annabi Adam daga da aka fara samun tun a yayin shi aka fara samun tsirkaniya aka fara samun rigingimu tsakanin Habila da Qabila Habila da Qabila su ba kafirci suke ba amma dai kawai hasara da juna da kikin juna shiga tsakanin su har ɗaya kashe ɗaya ɗaya mutumin kirki ɗaya kuma yana da hasara ma dan uwansa har ya sanya ya kashe shi to kaga tun daga nan an fara samun abin da malaiku suke hasashe kenan to sannan kuma bayan nan an ci gaba da rayuwa a haka har aka fara samun shirka gab da lokacin annabi Nuhu gab da lokacin annabi Nuhu aka fara samun shirka har ubangiji ya sanya aiko annabi Nuhu kaga abinda malaiku suka yi hasashe ya tabbata ga yi nan dai kaga ayin kisan sannan kuma an samu shirka a ban kasa har Allah ta'ala daga baya ya fara aiko malaiku to sai malaiku aka samu ruwaya sun ƙara wato koka wannan ɗabi'a da ƴan adam suka ce wannan su ba san girman ubangiji bane suke saba mishi haka har suka aibata ma ƴan adam basu ba su uzuri ba wannan ruwaya akwai ruwaya da tazo a cikin musnad na Abu Abdullah al-Hakim yake cewa akhbarani Abdullah ibn Musa as-Saydalani qala hadathana Isma'il ibn Qutaybah qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Abu Muawiya 'an al-A'mash 'an Bukair ibn al-Akhnas 'an Mujahid 'an Ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yake cewa laqad akhrada Allahu Adam al-janna. Allah ta'ala ya fito da annabi Adam daga aljanna qabla an yadkhulaha ahadun kafin kowa ya shiga. Qala Allahu ta'ala Allah ta'ala yace inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wato sai ya bada labarin wannan abin da ya waka da kana annabi Adam da mala'iku. Wa kad kana biha qabla an yakhluqa bi alf a'am al-jin. Abdullahi ibn Abbas yake cewa kafin ahalci annabi Adam da shekara 2000 wannan shekara 2000 ba a gaya mana shekara 2000 irin na ta duniya ko wata duniya ba, amma dai an gaya mana 2000. Wato akwai bandul jan, akwai wato waɗannan ayan aljan din, akwai wato aljanu. Fa afsadu fil ard, sai suka yi banna a ban kasa. Wa safaku dima'a, suka zubda jini. Falamma qala Allahu, yayin da Allah ta'ala ya kala labata musu cewa inni ja'ilu fil ard khalifa, zan sanya khalifa a ban kasa. Qalu, sai mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu zaka sa wani zai banna a cikin kasan ne. Wa yasfiku dima'a, zubda jini. Ya'aluna, abinda wanda suke nufi sune aljin, zaka sanya wato irin aljanun nan da suka shude suka rika yin banna a ban kasa. Falamma afsadu fil ard, yayin da suka banna a ban kasa su wannan aljanun, ba'atha alaihim junudan min almalaika, Allah ta'ala sai ya aika musu da dakaru na mala'iku. Fa darabuhum, suka dinga bin su suna dirkace su da azaba. Hatta alhaquhum bi jazair al-buhur, hasa suka wato tike su zuwa ga wato tsibirai na teku na tekuna. Anan kusan sun koma suna rayuwa, za ka ga har yanzu in ana bada labarin shedanu za ka ga suna san rayuwa a wajen ruwa da sauransu, saboda nan daga baya ne zama inda suke makwaran rayuwarsu. Qala, sai Abdullahi ibn Abbas yace faqatil mala'ika, sai mala'iku suka ce ma Allah ta'ala ataj'alu fiha man yufsidu fiha, za ka sanya wani zai kara kuma yin banna a cikin ta ne yanzu. Kama fa'ala ulaika aljinnu badul jan, kamar yadda waɗannan aljanu suka yi. Qala, sai Ibn Abbas yake cewa faqala Allahu, sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu, ai nasa abin da baku sani ba. Wannan sanadin sa sanadi ne sahihi zuwa ga Abdullahi ibn Abbas. Shi al-Hakim an-Naysaburi ya inganta shi, ce hadha hadithu sahih al-isnad wa lam yukharrijahu. Kuma Imam Adh-Dhahabi ya shi ma ya saha wannan riwaya a cikin Talhis al-Mustadrak da yake da shi. Kuma gaskiya yanda suka irin haka din ne, Bukhari ibn al-Akhnas da yake cikin wato wannan al-Majalan al-Mujahid shi ma fiqa ne, Abu Ibn Ma'in ya wathaqa shi, Abu Sura, Abu Hatim an-Nasa'i da sauran wasu daga cikin malamai. To sai dai cewa ya tabbata zuwa ga Abdullahi ibn Abbas, ba shi ke cewa Abdullahi ibn Abbas ya je daga wasu Allah ba. Ya kamata a fahimci wannan cewa yanzu ya tabbata da wannan labarin daga Abdullahi ibn Abbas, wannan ba yana cewa Abdullahi ibn Abbas ya je wannan magana ne daga wasu Allah ba. Abdullahi ibn Abbas daga baya-bayan wato an dinga samun ahli kitabi wasu daga ciki suna musulunta irin su Ka'abul Ahbar, to sun rika zuwa wajensu suna jin menene kuka sani na labaranku na littattafanku, sai su hada da Qur'ani wani lokaci kuma sai su tankaɗe su rairaye abinda suke jin cewa ya kamata su ɗauka, ya daina Qur'ani suka ɗauka, abinda za su tawakkufi su tawakkufi, abinda kuma za su ce a wannan magana ce ba daidai ba ta ce magana ce, sai su tunkuɗe ta. Saboda haka wannan lalle Abdullahi ibn Abbas ya same ta ne daga cikin wato labarai na ahlul kitabi da ake samu, abinda ake kira isra'iliyat, watakila ya samu daga Ka'abul Ahbar. Ka'abul Ahbar ya rasu shekara 32 bayan hijira, kuma daga cikin wanda suka yi riwaya a cikin daga wajensa suka saurari abin da yake faɗa na ilimin muka da yake da shi, akwai Abdullahi ibn Abbas a ciki, akwai Abdullahi ibn Abbas, akwai Abu Huraira, akwai wasu daga cikin sahabbai, Abdullahi ibn Umar da sauransu. To amma watakila abin da sa Abdullahi ibn Abbas ya yi hujja da wannan kisa da ya faɗa mana, saboda zahirin Qur'ani yana mushi shaida, zahirin Qur'ani yana mushi shaida, kusan shi yasa Abdullahi ibn Abbas ya kafa hujja da Qur'ani akan ingancin labarin. Saboda idan ka duba labarin kusan yana ƙara kyautata maka bayanin abin da sa mala'iku suka faɗi cewa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, abin da sa wannan zai ƙara tabbatar maka me sa suka faɗa ka, ko me sa suka ce masa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, wannan zai ƙara tabbatar maka da haka. Saboda haka wannan labarin kona daga ahlul kitabi ne, to amma dai labarin yau da Qur'ani yana mun shaida babu laifi idan aka tabbatar da shi, babu laifi saboda wato yana da qara'i da suke yin tabbacin sa. Kusan da ba wannan akwai magana ta malamai kan cewa su aljanu waye asalin babansu Iblis din nan ne kuku, a wannan aljan din ne maganar da yafi inganci a maganar malamai shine aljanu, babban babansu shine aljan, shi Iblis. Daga baya bayan abubuwan da aljan din Badr din suka yi, shine dai lamarin sa ya kasance daga baya kuma wataƙila bayan da ka dawo daga ƙasa ubangiji ya bashi wani iko na musamman da ya rika ƙara samun haihuwan hawhawan mabiya wallahi ta'ala a'lam to kaga wannan shine muka ce kushe da suka fara yi ma wato ɗan adam tun lokacin da aka halci annabi adam mala'iku suka fara kushe cewa kar a sa annabi adam da shi da ayyansa su dinga yin banda Allah ta'ala sai ɗaukaka annabi adam akan su sai suka salura suka imani suka mishi sujada to daga nan ba su ƙara yin kushe ba sai lokacin da abinda suka hasashe tabbata abinda suka hasashe tabbata cewa ɗan adam ga su sun fara kisa Habil da Qabil an samu rigima tsakanin su har ɗaya ya kashe ɗaya sannan kuma gashi an samu kuma suna shirka din tun lokacin annabi Nuhu gashi an samu wasu wanda suka shirka din to wannan shine sai suka ƙara magana har ubangiji suka wato ubangiji ya saurari abin da suke faɗa sai ubangiji ya ba yake cewa me yasa ba ku ba wannan ɗan adam uzuri ai kuma an halice ku ne ba ku da wannan sha'awacin zuciya su ma ɗan adam kuma an halice su da wannan sha'awacin zuciyan kuma da an samu an ba ku irin wannan to da kuma za ku irin nasu sai suke ganin kamar ta yaya za su yi haka bayan su sun san girman ubangiji to sai ubangiji ya ba su ta ya ba su kalubale yace to a cikin ku kawo wasu guda biyu sai suka ce su bari su kawo Haruta da Maruta kaga wannan shi mafarin kissan Haruta da Maruta wannan riwaya tana cikin ana rawaito shi daga wasu ajali daga cikin sahabbai da tabi'ai ana rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas ana rawaito shi daga Abdullahi dan Umar wannan riwaya sanadi ya inganta zuwa gare su sannan kuma ana rawaitowa kuma daga Ibn Mas'ud akwai magana akan sanadin Abdullahi dan Mas'ud sannan kuma ana rawaito shi daga Ali bin Abi Talib sannan ka sahabbai da yawa magabata sun faɗi cewa Haruta da Maruta asalin su mala'iku ne da Allah ta'ala ya jefa kalubale zuwa ga dandazon mala'iku yace ku kawo wanda za su zama sun nuna cewa kuma ba za ku zama kamar ɗan adam ba aka ba ku amanar kasa kuma inda kuke nema din a baya Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi yana ruwatuwa a cikin tafsir al-Tahfa sai yake cewa haddathani Isam ibn Rawat qala haddathana Adam qala haddathana Abu Ja'far qala haddathana Ar-Rabi' ibn Anas an Qais ibn Ubad an ibn Abbas wa daga Qais ibn Ubad daga Abdullahi dan Abbas labari ne mai tsawo zan ta takaita shi Abdullahi dan Abbas yake bada labarin cewa yayin da mutane bayan annabi Adam kaga wannan ya faru ne bayan annabi Adam wancan kuma na farko da na faɗa ya faru ne tun lokacin da annabi Adam ke rayi shi annabi Adam tun da shi ya da nagarta ya yi mu nagarta kaga lokaci nan da nan sai ubangiji ya nuna bajinta sai nuna wa girman sha'anin sa sai zama na kusa sallu a lokacin da wannan da kuma ne suke cewa kaga ina nuna maka cewa annabawa da suke cikin ɗan adam sun fi mala'iku amma kuma ɗaiɗaikun ɗan adam su kuma ba zai kuce sun fi mala'iku ba wannan ka san magana ce da malami suke nana kata suke ake ta magana wa tsakanin jinsin mala'iku da ɗan adam wa su wa suka falala ba za ku ba su lokaci akan ta ba amma dai malamai da yawa akan wannan kisa na da adam suna cewa annabawa da ke cikin mu su sun fi mala'iku to amma kuma mu sauran ya ayyuhan nasu ko harkan ci ayyuhan nasu mu sauran dai wanda ba annabawa ba ba zai kuka ce wani kamar irin mu kace mu fa malaika jibril ba mu zai yi ba malaika jibril ai tsakanin shi kansa a cikin wato ya adamu waye ba zai taka matakala na malaika jibril dan abu da ga malaika jibril duk inda ka gani bai iya zuwa ba to wanda kawai ke iya riga shi da manzo Allah za ka ga inda aka ce malaika jibril zai taka wajen ba to wanda kawai a cikin halittu ke iya riga malaika jibril shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka wato shi kansa ba baya ba yake da wurin daraja ba Abdullahi dan Abbas yake cewa yayin da wato ɗan adam suka fara yin banna a bayan ƙasa bayan annabi Adam suka fada cikin wato ma'asi da al-kufr wato saban Allah da kafirci lam ta'birhumul mala'ika mala'iku suka yi ba su uzuri kaga yanda ubangiji ke da ke kibarsa da abin da kaga wani ubangiji wani yana yin wani wato jarabawa na saban Allah kar ka yi kokarin nuna cewa shi dai kaza shi dai kaza shi dai kaza kai dai ka nemi salama kawai kai ba baka san yaya ubangiji zai jarabce ka ba sai ce lam ta'birhumul mala'ika mala'iku sai ba su uzuri ba suka ce dan me za su rika yin wato ba san girman ubangiji ba wadannan ba san girman ubangiji ba suna saban Allah a haka sai Allah ta'ala ya ce wa ikhtaru minkum min afdalikum malakaini amuruhuma yake da shi kuma yanzu ku je ku zabo mala'iku guda biyu a cikin ku manya masu ibada wanda su ma zan ba su umarni inda na ba ɗan adam umarnin nan fa ikhtaru haruta da maruta sai suka zabi haruta da maruta wa uhbida ila al-ardi aka sauki aka ce sauka zuwa kasa ina ta rage labarin saboda labarin da tsawo sai zama suna da sha'awace sha'awacen zuciya irin da ɗan adam a wannan riwaya sai aka ce wannan ya faru a cikin zamanin annabi Idris a wata riwaya za mu zo mu faɗa wasu suka ce kuma ya faru ne a zamanin annabi Sulaiman wannan dai akwai magana akan wannan magana insha Allah suna cin rayuwa sun san ko suna ta rayuwarsu lafiya suna bautan Allah wato kamar ka ce za a dawoma a haka Allah ta'ala shikenan sai ya kaddaro aka sami wata mata hasna wata mata kyakkyawa ka husni zuharati fi sa'in kawakib wato yanda macen take da bambanci tsakanin sauran mata kamar wata ce afwan kamar tauraruwa zuhara kamar zuhara ce a cikin sauran taurari da ake da shi ita tana da haske tana da ban sha'awa to kamar haka ne wannan mata ta zo to garku mata ubangiji ya sa musu sha'awa in da ya adam sun ba sadaka abinda dan adam ke ji na musu ke ji yayin da ya ga mace kyakkyawa su ma sai suka ji suka neme ta suka ce ina tace ina ita Allah ta bata ba su kanta ba da ta faɗa haka sai ta ce akwai sharadi amma me ya sharadi da tace sai su kafu ce ma Allah ta'ala su yi ma wani gunki sujada suka ce tafawa su yi wannan aikin ba ina malaika abu ya zai wannan aikin ba za su yi ba suka ce to shi ko dai su ya ko sai su kisa kuma suka ce ba za su yi ba ko dai kuma ku sha giya suka ce ba za su yi ba bayan sun tsaya wajen mu na wani lokaci wannan sha'awa da ya ƙara tuko su tunda wani abu ne na tsaya wannan ba ba ne suka yi Allah ta riga ya sa musu daga nan sai suka ce to yanzu bari mu yi ɗaya cikin uku nan wanne ya fi sauki suka ce bari mu sha giya sai suka sha giya to shikenan kuma sai su kwanta da wannan macen Allah a cikin ikonsa Allah cikin ikonsa ba su gushe ba hankalinsu ya gushe suka yi kisan duk abin da ba su suka yi din to amma kaga wannan kisan ba fara sirri sihiri ba sabab Allah dai aka ce sun yi to tun daga nan shine wato suka zo su koma sama wato ƙulin sa su bada da hoto kuma lokacin su ya cika sai ba su iya komawa din ba Allah ta'ala sai yayi ma mala'iku irin abin da ya faru da su mala'iku hankalinsu suka tashi na sama sai suka ce to daga yanzu su abin da za su rika yi za su rika neman gafara ga mutanen ƙasar kuma suka ce a to wannan mu ba za mu yi wani jarabawan ba suka ce to daga yanzu za su rika yi wato neman gafara ga mutanen ƙasa saboda haka Allah ta'ala ya labarta mana a Qur'ani cewa mala'iku sun ci gaba da wato neman ma ɗan adam gafara da suke rayuwa a ƙasa wannan isnadin sa sahihi ne zuwa ga Abdullahi ibn Abbas wannan isnadin sa sahihi ne kusan a Qur'ani ya aya da tafi kowace kusan ba zan ce ta kowace ba amma daga cikin aya da ake samu sarkan ya je tafsirin ta shine wannan aya shi yasa ni ma nayi kokarin in kauce ba asalin tafsirin sai dai rika yin tafsiri mawdu'i ina daukan dai wasu abu ne ya shafi ma'anar muna dan magana akan shi wannan ya tabbata zuwa ga Abdullahi ibn Abbas Adam da ya faɗa shine Adam ibn Abi Iyas Abu Ja'far nan da ya faɗa shine Isa ibn Mahana Ar-Razi yana ruwaituwa daga Rabi' ibn Anas Al-Qurasani da Qais ibn Ubad Ad-Dubai Qais ibn Ubad Ad-Dubai kuma yana daga cikin manyan tabi'ai na Basra fiqat na Basra yake ruwaituwa daga Abdullahi ibn Abbas wannan ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas sai dai kamar yadda muka na faɗa a baya wannan ba magana ce ta manzo Allah ba shi yasa wasu daga cikin malamai suke caje dukkan ta wannan riwaya tunda magana ce da Abdullahi ibn Abbas sai ziyo ta daga labarai da ake faɗa daga ahlul kitabi to kuma kaga irin wannan labarin dubawa ake a gani ta inganta ko bata inganta ba amma dai wannan ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas kuma an ruwaito wannan ma'anar Abdurrazzaq As-Sana'ani ya ruwaito shi a tafsirin sa da kuma Ibn Abi Hatim shi ma ya ruwaito ta hanyar Mu'ammal ibn Isma'il Al-Basri At-Tabari ya ruwaito ta hanyar shi kashi Mu'ammal ibn Isma'il Al-Basri da kuma ta hanyar Abdurrazzaq As-Sana'ani dukka su sobi Abdurrazzaq As-Sana'ani da Mu'ammal suna ruwaitowa daga Sufyan Al-Thawri Sufyan Al-Thawri ya ruwaito daga Musa ibn Uqba daga Salim ibn Abdullah ibn Umar daga babansa Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar zai ke ruwaito irin wannan labarin daga Ka'ab ibn Ahbar ka Ka'ab ibn Ahbar babban malamin Yahudawa wannan to kaga wannan shi asalin inda aka samu labarin daga Ka'ab ibn Ahbar ya ruwaito irin labarin Abdullahi ibn Abbas da na karanta muku a yanzu a takaici kuma a ciki kaga nan kamar da na faɗa babu magana cewa ya wannan sihiri ba sihiri suka yi ba su dai kawai sun saba wa Allah saboda wato kushe da suke ma dan adam suke ma yan adam Allah ta'ala su ma sai ya jarabce su wannan isnadi ne ingantacce at-tawri imam Musa ibn Uqba al-Asadi thiqa ne hujja ne fil maghazi wa fi ghayr al-maghazi isnadi ne ya inganta to kaga yanzu an samu ruwaya daga Abdullah ibn Abbas an samu daga Ibn Umar sai da Ibn Umar yana rawaito daga Ka'ab ibn Ahbar to sai ruwaya ta uku Al-Tabari yake rawaito da sanadin sa yake cewa hadathana al-Muthanna ibn Ibrahim qala hadathana al-Hajjaj ibn al-Minhal qala hadathana Hammad an Ali ibn Zaid an Abi Uthman al-Nahdi an ibn Mas'ud wa ibn Abbas qala wannan hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud ne da kuma Abdullah ibn Abbas suka ce suka faɗi irin ki wannan kisa cewa Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar suma da yanda suka zo daidai wannan aya suka fassara cewa wato ɗan Adam ne suka riga yinsa wato sabon Allah yayin da suke sabon Allah kuma Allah ta'ala sai jefa wannan kalubale inda dai muka bada labari wannan sanin akwai rauni a cikin sa Ali ibn Zaid ibn Jud'an yana da rauni inda ya tabbata to kaga cewa Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa wannan zai ƙara tabbatar da cewa wata kila labarin ya dan ya zarce ahli kitabi Abdullahi dan Mas'ud bai cika daukan ruwa daga wato ahli kitabi ba dan shi kanshi ya rasu cika 32 ne bayan hijira ya rasu a cikin khilafa na Uthman bin Affan shi kuma daga cikin abin da shi bai cika dauka ba shine ruwaya da ake da shi daga wato ahli kitabi to sai dai kisan daga Abdullahi dan Abbas ta tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud dai akwai abin dubawa saboda shi wannan Ali ibn Zaid ibn Jud'an banda wannan ana rawaito daga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib dan daga cikin manyan sahabbai malamai dan ka idan sun yi hujja da wani abu da wani abu to zaka fi sa ran cewa koda ba daga ahli kitabi samu to sai ne tankaɗe rairayi ruwaya suna cikin wato tafsir ibn Jarir at-Tabari ibn Jarir yake rawaita daga Muthanna daga Hajjaj ibn Minhal daga Hammad daga Khalid al-Hadda daga Umair ibn Sa'id an-Nakhai Umair ibn Sa'id an-Nakhai thiqa ne yake rawaita daga Ali ibn Abi Talib cewa wato wannan mata wata mata ce kyakkyawa daga mutuniyan wato Farisa ce Farisa an ce Farisa Great Iran ta yada kaman ka ce Iran ta yanzu har Khurasan ma duka kusan garuwa na Pakistan da Afghanistan duk wannan duk Khurasan ne da to wato Ali ibn Talib yake cewa wato wannan mata yar Farisa ce ta zo wajen wannan nan malaiku guda biyu akan wani wata bukata tata to shikenan suka neme ta daga baya wannan abin da muka karanta sai ya tabbata sai dai wannan ruwaya da ta tabbata zuwa ga Ali ibn Abi Talib da san ji inkantacce to amma akwai wasu kare-kare da aka samu shi ma ghariba kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa yake cewa a cikin sa akwai wasu kare-kare da aka samu ghariba insha Allah za mu zo wannan kare-kare ne magana su ma akan su banda kaga da an samu daga Ali ibn Abi Talib an samu daga Ibn Abbas an samu daga Ibn Umar sun faɗa wannan ruwaya to banda shi kuma aka samu da yawa daga cikin daga wurin magabata su ma suna fassara wannan aya akan cewa wannan matan ta zo ma waɗannan mala'iku ne guda biyu haka ya faru Abdurrazzaq As-Sana'ani yana rawaitowa daga Ma'mar da Qatada da kuma Zuhri daga dukkan su biyu daga Ubaydullah ibn Utba ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ɗaya daga cikin manyan jigajigan fuqaha'u sab'a da suke Madina shi ma sai tafsirin wannan aya akan cewa wata mata ce waɗannan mala'iku ne Allah ta'ala ya sako da su daga ƙasa da saboda wato kushe da waɗannan mala'iku suka yi ma banu Adama sai da Allah ta'ala ya sako su kuma sai ba su ci jarabawan ba Allah ta'ala ya nuna musu cewa su ma wato lutufi ne Ubangiji ya musu shi sa ba su isa a Allah ta'ala to wannan kisan wasu daga cikin malamai da yawa suna ganin kamar ba za su amshe ta ba amma da yawa ne salaf da su sun anshe ta haka sun anshi cewa Haruna da Maruta mala'iku ne kuma wanda kaga babu wani cin karo Ibn Kathir yake cewa babu wani abu nan don Ubangiji dama shine ya cire musu wannan sha'awan yasa ba su sa'awa mushi yayin da kuma ya jefa musu kalubale ya kuma ba su wannan sha'awan shikenan sai abu na abin ya faru da su wanda kuma babu wani matsala akan haka musamman kuma ruwaya ta nuna cewa sun tuba ruwaya ta nuna cewa sun tuba daga baya sun nemi tuba din da ma kuma Ubangiji ya yi haka ne saboda ya nuna musu girman sha'aninsa da girman ikonsa cewa babu wani wanda ke zuwa haka da tsakaninsa da bayinsa ya rika cewa ai shi da shi da bai kaza ba shi waye isa Ubangiji da ya maka lutufi in ka kai da'a ka zama bawa na gargari to da wato fatahin Ubangiji ne wannan kuma wato wannan wato kisu shi da muka faɗa suna raddi akan cewa akan mai cewa to almalakai da ake magana ana magana wai mutane ne kamar da Abdul Hakim ibn Muzahim yake da fassara da shi da wasu cikin malamai suka ce ma'uzai almalakai ne saboda akwai ruwayan malikaini akwai da malakain da malikaini suka ce ana magana mutane wasu mutane ne guda biyu wanda kila baba musulmai bane suke koyar da wannan kafircin suke koyar da wannan sihiri din a Babila wannan shi wasu daga cikin malamai suka fassara a haka kaman da haka ibnu zahir kaga wannan ruwaya tana musu raddi to da yawa daga cikin malaman salaf suna fassara wannan ayan kacewa har da marutu malaiku ne kuma gaskiya wannan shi za a fi dauka koda ruwayan cewa wato malikai sara kai guda biyu ta tabbata sai dai wato an yi haka ne saboda ganin cewa lura da cewa Allah ta'ala ya sauko su a ban kasa zan su hukunci ne ai suka hukunci suka jinga mutane kuma suka riga musu hukunci adalci inda kawai suka samu adalci shine wannan mata ta zo musu sai wato suka samu adalci na dan na malaiku yanzu a fada ba ne Adam ba Allah ta'ala ya tsare mu to tare da kuma cewa wannan kisan ta tabbata kaga wannan kisan musamman in ka tana cewa Ibn Abdalib yana faɗan wannan kisan abu ne da zai ƙara sa ka jinjina wannan cewa wannan kisan ta tabbata kuma Ibn Umar ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud ana rawaitowa daga wajen sa shima da sanadi wanda yake zai iya daukan kyautatawa zai iya zama hasan saboda shi wannan Ali ibn Zaid ibn Jud'an duk da akwai rauni a tare da shi to a samu wannan abun daga magabata kuma na ta dudduba gani a cikin magabata akwai wani wanda ya zo da wani wata kissa wata take kishintan wannan babu sai dai yan baya su ne daga baya sun zo da shakku cewa an yanzu an san wannan kissa to ita yayin da aka samu ruwaya ta tabbata musamman kuma wataƙila an samu wannan ruwayan da ta hanyar ganganku wato wannan kissa ta shahara a wajen ahlul kitabi ana ta fadanta su ba wannan sabai abinda kawai suka yi sun dauki ruwayan ce sai suka ebe ta suka gyara ta suka tanka suka rairaye mai kyan suka dauka kuma sai suka dau wanda ba mai kyan ba saboda a ciki akwai abin da aka hada da shi na wasu abubuwa da ba masu kyau ba wato shi sa waɗannan malamai suka dinga cewa wasu daga cikin wannan isa ba su amsa ba saboda a ciki akwai abin da yake gara'in ne gaskiya to anan abin da ya kamata a fahimta shine kawai abin da sakon shine mala'iku sun aibata ba yan adam samu Allah da suke a ban kasa Allah ta'ala ya jefa kalubale sai ce ku kawo malaiku guda biyu su ma a jaraba su irin wannan da aka jaraba su kuma Allah ta'ala ya nuna ikon su akan su ya nuna ikon su akan su kuma zai nuna cewa su ma wannan rashin sa'a ma Allah da ba sa yi wannan Allah ta'ala ne ya musu ta goma shi in ba da haka ba su ma da su zama irin yaran din to daga baya kuma suka tuba wannan shine abin da ya tabbata amma ƙare-ƙare da ake da shi a cikin wannan kissa to kuma shine yanzu zamu yi magana akan wannan ƙare-ƙare da wannan ƙare-ƙare da yawa akwai karerai a ciki akwai abin da kuma ba kwatakwatan ma ba zai faru ba cewa za a tabbatar da kissa guda da eh shi wannan zamu ga insha Allah shi magana ne mai tsauka mai zaman kansa shi ma yanzu ina son mu tabbatar cewa Hausar Maruta saboda wasu malamai suna sai su ce Hausar Maruta ma ko su dabi ne ba wa Ibn Hazm Zahir yana cewa ko kabila ta aljanu wasu ce ma kawai wani iljani ne kamar da haka min muzahir wasu arna ne ba to kaga wannan akwai wato tahabbudi a ciki akwai wato dukan kwallon ida a ciki kwarai da gaske wannan ruwayoyi suna da cewa malaiku ne ina iya kada ga abin da ya faru sai dai cewa wato a tabbatar da wannan kisa kamar da muka faɗa bayan da kuma a tabbatar da dukkan tafasir ɗinta idan misali aka zo ana baka labari mukaddara kamar wani zai zo ba mu labarin Shehu Usman kar mu ce Shehu Usman ba yakin Khaibara in za a tuna kisan da ake bayarwa a da har wajen in ana ba da kisan Ali ibn Abi Talib irin wato jarumta da yi a wajen Maulidi da sauransu za ka ana faɗan wasu maganganu kawai ka san kun yage maka ka to amma dai a labaran duk da akwai ƙarya a ciki da ƙarin gishiri da mujazafa to abin da zaka tabbatar cewa walan wani ya ce a Khaibar Ali yayi kaza walan wani ya ce a Khaibar Ali yayi kaza wani ya ce a Khaibar Ali yayi kaza abin da zaka tabbatar shine lallai Ali ya halarci wannan Khaibar wanda zaka tabbatar labarin a dubule amma kuma cewa da ya tashi yayi wani duka yayi wani sufa yayi waye wannan kaga sai a bar su kayan su to wannan shine hanyar da ake bi wajen tsitsifa labari idan aka rinka maka labari wato ta yazo ta hanyar ganganku cewa ba zai yiwu a ce dukkan an yi tibari akan ƙarya wurin wannan labarin ba sai dai wata kila akwai ɗan ƙare-ƙare to sai ka tabbatar cewa to shi asalin labarin ya tabbata to amma wannan ƙare-ƙaren shi ne za a zo a zauna a sa shi wato a cikin wato abin dubawa a cikin ma'auni a ga ya tabbata ko bai tabbata ba kamar manzo Allah ne lokacin da Aisha ta haifi ta ɗau cikin shi tayi kaza tayi kaza tayi kaza tayi kaza akwai dan kare da ake sosai a ciki da tayi sai ta ga wani haske ya fito daga gabanta kaza 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 da sauran su ire ire wannan akwai kare kare da yawa to amma dai abin da zai saka alaka yadda shine tabbas wato dauka cikin matsala da tayi akwai wasu abubuwa ta gani wanda ya dan wuce ba irin yadda saba gani ba kuma ita ma halimtu sa'adiya da ta dauke manzo Allah ta je tana shayar da shi to ta ga wasu abubuwa albarkan manzo Allah din da kuma wata ga akwai wasu kare kare ga wasu na kawowa to wani kare karen zaka iya cire shi amma dai shi asalin wan cewa manzo Allah albarkan shi ya tabbata mahalicin sa'adiya wannan ya tabbata to shi ba mun isa a gane a daren labarin shi tabbata cewa mala'iku sun aibata mu dan adam wannan ya tabbata tabbatar cewa kuma haurin marsu sun sako suna hukunci da adalci wannan shi ma ya tabbata tabbatar cewa an samu wata mace ta zo kyakkyawa ta fushine su ya tabbata kuma ya tabbata cewa kun sa wa Allah sannan kuma ya tabbata sun nemi Allah ta'ala ya yafe musu kuma Allah ta'ala ya karbi tuban su to amma yanzu kare karen shi sai zamu zo mu duba saboda abubuwa da wasu daga cikin malamai wasu suke faɗa na mujazafata da mubalaga wasu kare kare wanda yake goya da iri wanda zai ko dai wanda ba za ka iya tabbatarwa ba ba za ka iya jazabi ba za ka iya cewa tabbas ya tabbata ba ko kuma wanda ba za ka tabbatar ka ce ma wannan wannan wata ma ba zai yi haka ya faru ba ko kuma abin da za a yi tawakkufi a kansa a lokacin yayin da ka lokacin sai ka yi wannan to masha Allah a shi ire-ire wadannan labarai kamar yadda kuka sani ba ka cewa kat sai yayin da kake da labari daga sadiq as-sadiq al-masduq al-ma'sum sadiq shine wanda yake shi gaskiya yake gaya maka ba ƙarya ba sannan kuma shi kuma labarin da aka gaya mishi ba mishi ƙarya ba ka iya samu shi wanda yake gaya maka zai Abdullahi ibn Abbas kaga shi gaskiya shi mai gaskiya ne ibn Umar shi mai gaskiya ne Aliyu al-Zalmi shi mai gaskiya ne amma kaga sai kuma wani gudun a ina ya samu wannan labarin na gaban sa to shi ma mutum bazan da sauran kowa da kowa da kowa kenan shi ma zan yayin da ga wani labari shi da kanshi gashi mai gaskiya ne amma kuma wanda ya ga mishi shi ma mai gaskiya ne kuma sannan kuma gashi labarin da yake gaya mana kuma ma'sumiyyar labari ne labarin an kange labarin daga duk ya faɗa maka wani abu da yake ƙarya ne ko hauragiya ko ɓata to yayin da aka baka wani labarin bai tike zuwa ga irin wannan ba irin na manzon Allah zuwa ga manzon Allah ko kuma labarin bai tike zuwa ga wani ilimi wanda yake aka tabbatar ba ilimi da aka tabbatar shine kamar ilimi da wato daga cikin mutane za su dauko tun daga farko har ƙarshe a tabbatar cewa sun faɗa haka abin yake a kawai labarin da ya shahara to wannan dole ku tsatsefe saboda haka wasu ƙara ƙaye da ake samu a waɗannan labarai za ka samu su daga cikin malamai Isa ibn Kathir bayan sun gama kawo labarin sai ce to wannan da ya sanadin ya inganta zuwa ga sahabi wani sai dai kuma wato labarin akwai zara'ib a ciki akwai wasu abubuwa baki a ciki da ake yin cewa ba zai yi tabbata ba to abin farko abin da ake samu na rashin tabbacin wasu daga abubuwan da ake faɗa a wannan labaran shine wato cewa da ake yi ita wannan zuharan tauraruwa ce ta faɗo aka yayin da ubangiji ya sako da wannan mala'iku din ita ma sai aka wannan tauraruwa ta sama ta zuharan can sai ita ma ta sako tare da su a sura ta mace kyakkyawa to kaga wannan labari ne wanda yake akwai wato abin yayi wani babban kwaikwayo da gaske saboda tauraruwa wani waje ne ba wani abu wani mahaluki ne mai jika-jika mai tafiya ba bai da bambanci da duniyan al'ardu aka da muke da ita saboda haka a faɗo irin wannan labari kaga yana buƙatar a tsefe idan an ji labarin daga manzon Allah ne to babu yanda muka iya manzon Allah dole mu yi imani da shi addini baya zuwa da abin da yake kore hankali sai dai ya zo da abin da zai dimauta hankali mu abin da muka yi imani shine manzon Allah ko ya gaya mana wani abin da mu hankalin bai kama ba to hankali da ba zai iya kama komai ba za mu yi imani da shi a haka to amma wanzu wannan tunda bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba kaga dole mu tsitsefe labarin a haka saboda ire-iren wannan labari akwai awamin da yawa da suke aiki a cikin su daga ciki akwai wato amil factor na wato ƙarya ahli kitabi kamar da aka sani suna da ƙarya ƙwarai da gaske suna ƙare ƙare ko da labarin ya inganta amma kuma suna labarin kai da wuya suna mishi kai da hannu da wuya da hannu da sauran su da kafa ko kuma a samu ɗabi'a dan adam diya inda wato aka samu wani champion aka samu wani wanda yake wani gwarzo to an an za a bada labarin shi a ɗabi'a dan adam yana sai ya ƙara kambama labarin sai ya ƙara gishiri a ciki to duka a cikin wannan zai iya ɗauka saboda haka cewa akwai wannan matan wato Zuhara ce ta sako daga sama wannan labari ne wanda yake babu wani abin da yake nuna haka koda waɗannan sahabbai an samu wasu daga ciki sun faɗa haka ko dai suna faɗa ne a matsayin cewa haka suka ji suna bada labari suna karasa abin da suka ji ne su ba ko kuma suna faɗan abin da su suke tsammani zai tabbata amma muddan mu yanzu al-ilmu al-qati'i al-mahsus al-mashhud ma'ruf ilimi da ya tabbata a yanzu shine ba zai yi haka ya faru ba tun ba wa zai yi ajjada ba ubangiji wani jarumin ubangiji komai zai iya faruwa amma dai a ilimi da muka sani mu shine wato ita wannan Zuhara tauraruwa ce waje ne ba ta da mace sauran tarari in ka je za ka je ne ka fito to kuma ya za a ce kuma ta sako ta lamkan wata mace kaga wannan wato in ba ana da labari daga wajen manzon Allah ba to ba za a iya faɗa a karfi kai tsaye ba saboda haka wannan labari akwai magana a cikin sa sannan kuma a cikin labarin su da kansu daga cikin sahabbai ana samun wato cin karo wasu daga cikin sahabban suna cewa a wata mata ce daga Farisa kamar yadda muka karanta ruwaya a baya wannan ruwaya ce da ake samu daga Abdullahi dan Abbas ruwaya ce kuma da ake samu daga Ali bin Abi Talib daga wasu daga cikin sahabbai suke cewa wannan matan mata ce daga Farisa kuma yayin da suka gama neman ta sai ta ce to su gaya mata yadda za ta yi ita ma ta yi sama to inda ita ma daga sama take ita ce Zuhara kamar yadda ake faɗa to me ya kawo kuma a gaya mata abin da ta yi sama ita ma ai ita ma ai sama ce ba ai sama ce ba kawai sai ta sama abin ta to amma tana ta mu ce a gaya mata kaga wannan yadda muke maka yar adam ce kina ita ma yar adam muke cewa ita kanta wato yar adam ce ba tararuwa ce ta sako daga sama ba wannan sabanin abin da da yawa wasu suke ruwatowa suke cewa wato Zuhara ce wannan gaskiya ba zai yi a karbar wayan haka ba sannan kuma abin da zai ƙara nuna maka zai ƙara nuna maka cewa abinda ake faɗa game da ita wannan mata cewa sararuwa ce ita ma ta sako daga sama cewa wannan labarin ba haka yake ba shine ai bayan ta koma din a can aka ci sai aka kisbe ta a wannan wajen kaga wato kisbe ta da aka yi cewa aka yi kawai da ta je wannan tana cin tafiya ne kawai sai ubangiji ya dakatar da ita a daidai wannan sararuwa din to daga nan ne sai wasu daga cikin sahabbai suke tsammanin cewa yayin da wannan Zuhara ta fito ko dai suna cin labarin wannan mata ko kuma suna tsammanin ita ce wannan mata amma ba ita ce ba ita dai a wannan waje ne aka kisbe ta su sai sauran su ko mala'ikun sai ubangiji kuma su ma yi musu irin ta sokuba saboda haka abinda hankali zai dauka dai kuma ruwaya ba ta korewa shine ita wannan mata ba ce da take cikin al'asiri banu adama ita ma daga cikin Farisa ta zo wani waɗannan mala'iku a abubuwan da ya faru da na faɗa muku ya faru daga baya kuma har suka gaya mata wasu abubuwa da ta yi sama duk da ubangiji ya ga dama ta sama ne da bai ga dama da kuma ta kanta za ta yi sama ne ba ta yi sama ba inda ubangiji su ya ba su dama su yi sama ko da ba to da sai ta karanta kuma ta yi sama ubangiji kuma sai ya dakatar da ita a can to da tana ta tilbirin ta a nan wajen wannan tauraruwa ta Zuhara saboda ubangiji bai da wani zai rayu a wurin ba to kaga wannan ilimi na goyen bayan wannan saboda ko ya kai ci sama sosai dama ba za ka sako ba idan an wuce inda za ka samu wani abu da zai jawo ka kasa daga nan kuma sai da in ka sauka sai da ka ta zama a nan wannan kuma dama masu ilimi kimiyya sun gaya mana haka ni yanda kai sama can in dai ka sako to kuma daga lokacin babu abu da zai jawo da kai kasa to kaga wannan ya fi daidai a faɗe shi a haka akan a ce ita wannan mata wai ita tawaruwar ce ta sako baki daya wannan yana bukatar dalili wanda kuma iya dan abin da na duba ni banga wani dalili ba abin da ake rutuwa daga dawa daga cikin magabata baya kore haka to sai magana akan ita akan su waɗannan hawita da babu da su menene makoman su me ya faru da su me ya faru da su wani irin ukuba ubangiji ya musu tunda dai kamar yadda muka faɗa bayan sun yi wannan sabon Allah sun tashi sun je suna ta neman ubangiji ya bi musu yayin da suka je wajen ubangiji ya bi musu kuma ubangiji ya banka da abin da ya faru da su ya ga malaiku su ma kan su sai ya tashi suka ci gaba da nema ma ƴan adam dukkan su wato neman gafarar ubangiji to abin da ya faru shine wato abin da malamai ke cewa suka dinga yawo suna neman ubangiji ya bi musu suka je suka samu annabi daga cikin annabawa akan cewa je ya nema musu gafara to daga nan sai aka ce zaba azaban duniya da lahira wane suka zaba a ciki suka zaba azaban duniya ba ta lahira ba to kaga adam ba har yanzu ba a magana fasihi ba kaga su yanzu ba ana magana ana tuhuma su akan sihiri ne ba ana kawai ana tuhuma su ne akan sirrin da dan adam sun kushe musu ubangiji sai ya yi musu wannan jarabawa din to a cikin wato ruwaya abin da ruwaya take nunawa shine wato yayin da suka ci gaba da neman gafara da Ubangiji sai Ubangiji ya ba su zabi sai suka zaba azaba ta duniya shikenan daga nan sai Ubangiji ya yi musu azaba a duniya amma karara ba a mana ba a fadi mana wato a wasu ruwaya an yi maganar nau'in azaban da aka musu amma dai aya dalle ta nuna cewa a mala'iku sun shiga wajen neman ga ɗan adam gafara Allah ta'ala ya faɗa yace wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wayastaghfiru liman fil ardi wayastaghfiruna liman fil ardi suna neman ga ɗan adam gafara wanda suke rayuwa a baya kasa to amma galibin ruwaya wasu sun nuna cewa abin da ya faru wannan ruwaya ce maqfiya sai maqruiya ruwaya maqfiya wanda take tikewa zuwa ga sahabbai sai ruwaya maqruiya wanda take tikewa zuwa ga wasu daga cikin malamai da musulunci musamman tabi'ai ko abin da ya kama da wannan to akwai abin da ake ruwaitowa cewa waɗannan mutane wato waɗannan wato mala'iku su ma da suke can sama sai suka tsaya tsakanin sama da ƙasa su ba su yi sama ba kuma su ba su dawo ƙasan ba anan Allah ta'ala ya tsaye da su ma wannan ruwaya ce da'ifiya ruwaya tana ci mun wato tafsir da Ibn Abi Hatim Ar-Razi yake ruwatowa yake ce haddathani abi haddathana muslim haddathana al-qasim ibn al-fadl al-huddani حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد يعني الفارسي دغ ابن عباس سي يفدي قصه عبد الله بن عباس يكي تيوا واي انا قصه سي suka tafi wajen Sulaiman ibn Daud annabi Sulaiman suna da mai neman musu gafara sai ya ce ku zaba tsakanin azaban duniya da lahira wanda yake buso sai suka zaba azaban duniya shikenan sai suka je yayin da suka hau sama sai Allah ta'ala ya rike su a sama din su musu sama zuwa can sama ba ko su dawo kasa ba yace fa kuma munaqani baina samai wal ardi wannan ruwaya ce da'ifiya saboda shi wannan Yazid al-Farisi ruwaya ce da'ifiya kuma ya sa'a basaran ruwayoyi da aka ce azabu su aka musu a daura kasa aka musu ba a sama ba wannan ruwaya ce wacce take bata inganta ba a wata ruwaya kaga anan sai aka faɗi sai ya faɗi cewa annabi Sulaiman shine a lokacin sa aka yi wannan abu a can wata ruwaya kuma ta nuna cewa a lokacin annabi Idris ne wannan magana ce ta sabai da malamai ruwayoyin kuma ban ga wata ruwaya da take fayyacewa ba wannan ruwaya dai da'ifiya ce kuma amma an karba zahirin Qur'ani kaga dai Allah ta'ala ya raba kisa annabi Sulaiman da kuma kisa waɗannan mutane waɗannan mala'iku guda biyu amma kuma ruwaya ta fi inganci kuma tana nuna cewa lokacin annabi Sulaiman ne annabi Sulaiman da yawa malamai suna cewa ya zo ne a bayan annabi Adam da kadan bayan annabi Adam an samu su annabi Shu'aib annabi Idris daga nan kuma aka samu su annabi Nuhu wasu kusa cewa annabi Idris yana cikin wato aya ne na annaban Bani Isra'ila ne wasu haka suke fara suke cewa in ka duba Qur'ani za ka galibi an fi kawo shi a wannan dandazan to wannan dai duka dai magana ce da ni ban sami wani abin da yake wato zai bayyana zai fayyace magana akan ta ba saboda haka ban tsaya akan wannan ba gaskiya sai dai kawai abin da nake son a gane anan magana cewa su waɗannan mala'iku suna can sama tsakanin sama da ƙasa wannan bai inganta ba wannan bai tabbata ba sai dai abin da yake tabbata shine Allah ta'ala ya musu azaba ne a garin Babila anan Babila anan suka yi hukuncin dama anan aka sauko su to anan kuma Ubangiji ya musu azaba azaba ko da Ubangiji ya musu shine Ubangiji ya sanya su yasa aka sa su a cikin wata kwakwar rijiya tsohuwar rijiya mai wato zurfin gaske mai kwakwar shine wanda aka masa wani dan kamun baki a sama to kamun baki kuma an yi shi da karafa ciki kuma rijiyar kuma sai aka sa duk wuta ne a ciki Allah ta'ala ya kona su a wannan wuta din suka dinga wato kuma suka zauna kuma makuyya ne cikin yunwa babu abinci Allah ta'ala ya dinga musu azaba haka ya rika yi musu azaba a cikin wannan wuta din saboda wannan abin da suka yi kuma kaga su sun koma ci azaba duniya akan na lahira sai haka Allah ta'ala sai musu wannan azaba din wannan haka ruwaya ta nuna haka ake ruwaitowa ta hanyar daga Abdullahi dan Umar ana ruwaitowa ta hanyar Minhaj ibn Amr da Yunus ibn Habbab daga Mujahid ibn Jabir daga Abdullahi dan Umar wannan sanadi ya inganta kuma ana ruwaito shi daga Rabi' ibn Anas al-Qurasani ana ruwaito shi daga Mujahid ibn Jabir ana ruwaito shi daga Suddi Muhammad ibn Abi Karima ibn Abdurrahman ibn Abi Karima as-Suddi wannan da yaran cikin malamai sun faɗi cewa wannan shi azaban da aka musu an musu azaba ne a Babila a Babila kuma an sa su a wata kwakwar rijiya tsohuwa wacce take aka mata cin baki da wasu abubuwa na karafa amma a cikin wani wuta ne Allah ta'ala ya tsare mu aka dinga musu azaba suka dinga tima fukafukansu yana tima da wannan da cikin wannan rijiya din to tsanin azaba ya Allah ta'ala ya musu sai dai wannan kaga yana ba faɗa cewa ko an cika musu azaba yanzu ko kowa an musu azaba na wani lokaci ne aka abun nan ba in Allah ya zaɓi muka zo wani sati za mu ƙara ɗan ishara akan wannan magana wannan shi abin da ya tabbata akwai masu cewa Suddi shine ya kawo wani magana ko kaga duk a wannan ruwaya da muka kawo babu inda aka magana cewa sihiri suke yi ba wanda yayi wannan magana sai Muhammad ibn Abi Karima As-Suddi wannan kuma gaskiya Isma'il ibn Abi Karima As-Suddi wannan kuma ba za a karba ba saboda a cikin ruwayan ba inda aka magana sihiri ba sihiri suke yi ba ba laifin da suka yi ba na sihiri ne ba sihiri da ake magana yanzu wannan shine abin da zai zama tashin karatun mu a nan gaba insha Allah ta'ala abin da dai nake son a gane a nan Harut da Marut mala'iku ne sun yi zinubi ubangiji kuma sai ya musu hukuba sakamakon zinubin su amma mu gane cewa a garin Babila aka musu wannan hukuba Allah ta'ala bai ba mu labarin a cikin Babilon a wani waje ne ba bai ba mu labarin har ya gane musu azaban ko ba a musu ba sai dai wato a al-afhar abin da yafi bayyana shine an riga an ga musu wannan azaba din a yanzu ba ana musu wani azaban ne ba kuma Allah ta'ala bai ba mu labarin a nan Babilon a wani waje ne Allah ta'ala ce musu wannan azaban ba sai wannan gaba da Allah ta'ala ke cewa wa ma unzila alal malakaini babila harut da marut lokacin yau ga mutum biyu to ai suna ganin sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala za mu tashi akan wa ma unzila alal malakaini babila harut da marut me aka saukar mala'ikun nan su an ce an saukar musu da wani abu kaga wannan laifin da suka yi daban abinda kuma wannan aya take magana na abinda aka saukar musu daban amma ayan ba tana wato ba tana wato kushe musu akan wani abu da suke yi ne mai kama da sihiri ko abinda ake raba tsakanin mutum da matansa ba to saboda haka wannan aya dole zai magana akan ta me ya aka saukar mu waɗannan mutane in kuma sihiri aka saukar musu to Allah ta'ala yana umarni da sihiri ne sannan kuma ita shi wannan gari na Babila gari ne shin gari ne da Allah ta'ala ya tsine ma garin koko a dan akwai tsuruwayi da suke nuna cewa gari ne kamar an tsine mishi wani abu makamancin wannan Babila yana Iraki akwai Babila guda biyu amma dai Babilon da ake magana a nan magana mafi inganci a wajen malamai shine yana Iraki insha Allah wannan shine ne zama matashiyan karatun mu a sati mai zuwa insha Allah ta'ala rage hakuri da mu dole sai an bi kisan haka kamar yadda muka faɗa wannan aya ta daga cikin ayoyi da suka fi kowace wahalan tafsiri sadaka a wannan ma mun dan daddande wasu maganganu mun alura muna dauka ne kawai mawdu'iyan muna daukar shi wato a kowane mawdu'i mu dauka sai mu faɗa abin da ya sawaka saboda kar mu zama mun yi nisa akan wannan kisa din insha Allah ta'ala abin da ya rage zai magana akan shi wannan magana na su wannan mutane ba haru da ba mai aka saka musu kuma me hakikanin abin da ake cewa ana koya daga wajen su na raba tsakanin dan miji da mata sihiri ne ko ba sihiri bane kuma me hakikanin abin da suke yi wannan shi zama tashin katimu abin da muka tadi da Allah ya bamu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah sai mu sai kullu karatu